Jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau goma ga watan Rajab, hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 1438, wanda ya daidai da 9 ga watan April, miladiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara 2017. Shi gaba da karatun littafin mai albarka, littafin At-Targhib wa At-Tarhib na Hafizul Mundhiri rahimahullahu. In ba ku manta ba, muna cikin kitabu Tahara na littafin. Karatunmu na ƙarshe, mun kai ƙarshen babi mai tsoratarwa game da boli ya samu suturar mutum ko jikin mutum ya ƙi wankewa, da kuma rashin kamun ruwa daga boli. Shine babin da mun ka kare, ko kun ji irin yadda mallam ya kawo hadisai da yawan su ingantattu, ɗan kaɗan ne ba su inganta ba cikin babin, da yawan su ingantattu dangane da irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa wa'idi game da wanda baya kula da kamun ruwa in yayi boli, hakan ga da wanda baya kare kansa daga boli in yayi boli, boli ya taba jikinsa ko ya taba sutura saboda damu ba. Kaga akan irin waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallama yace mafi yawan azaba kabari akan irin wannan ne, ko mafi yawan abin da ke sa awa mutum azaba kabari shine saboda rashin kamun ruwa daga boli, da kuma wanda boli ke taba jikinsa ko suturarsa bai damu ba ya ki wankewa. Don kaga dole sai an kula, musamman mata. Kaga ga abin da ya shafi taba boli, mata sai su dinga kula. Inda duk mace ta yi boli, in ya taba kafafunta, to wajibi ne fa sai ta wanke. Kun fahimta? Kun ba shafa ruwa ake yi ba, a'a, boli najasa ne, ba abin da ke gusar da wannan najasar kuma tashi illa ruwa, sai a sa ruwa a wanki. In jikin mutum boli ya taba in suturarsa, to hukunci shine sai a wanke da ruwa har ya tsarkaka, amma ba shafawa kawai ake yi da ruwa ba. Kamar misali, boli ya taba kafafunka sai ka sa ruwa kawai ka shafa, ko boli ya taba kafafunta ta sa ruwa kawai ta shafa, wannan bai isa ba. Wankewa za a yi, wanki na hakikani. Ina fatar kun fahimta. To Allah ya shirye da mu. Yau da yadda Allah za mu tashi sabon babi, yace At-Tarhib min dukhul ar-rijal al-hammama bi ghayri uzrin wa min dukhul an-nisa'i bi uzrin wa ghayriha illa nufasa'a aw marida wa ma ja'a fi an-nahyi an dhalika. Babin mu na yau yace At-Tarhib tsoratarwa ne, tsoratarwa min dukhulir rijalil hammama, daga shigar maza hammam. Ina ne hammam? Wurin wanka, ko ɗakin wanka. Tsoratarwa daga shigar maza ɗakin wanka bi gairi uzurin, ba tare da gyauto ba. Uzurin jam'i ne na izar, izar shine gyauto. Ko kace gyauto, ko kace kwarzalle, ko kace mukuru, ko kace fatari, ko kace feto, ko kace sket, ko buje madalla, ko buje, wannan duka sunan izar. Nace fatari, wannan duka sunan izar ne. Kaga izar yana da sunaye da yawa, ko to ya danganta ga kowace nahiya irin yadda ake kiransa. Wasu suna kiransa gyauto, kamar munan yana daga cikin sunayensa, ko gyauto. Wasu suna kiransa kwarzalle, kamar mutanen gabas suna kiransa kwarzalle. Haka ana ce mai mi? Ana ce mai heto, ana ce mai fatari, ana ce mai buje, ana ce mai sket, sunansa na turanci kenan dushi ne ina fatar kun fahimta to shine yace at-tarhibu min dukhulir rijalil hammama tsoratarwa daga maza su shiga wurin da ake wanka da gairi uzurin ba tare da gyauto ba wa min dukhulin nisa'i kuma da tsoratarwa daga shiga mata al-hammam bi uzurin koda da gyauto maza an hana musu shiga hammam sai da gyauto kamar yadda za mu ji cikin hadisi to su mata ko da izar din an hana musu alal idlaki an hana ma mata shiga hammam kun fahimta shine yace wa min dukhulin nisa'i hakan ga kuma tsoratarwa daga shigan mata ina hammam daga shigan mata wurin wanka bi uzurin da gyauto wa gairi haku wani gyauto ko da doguwar riga ta shiga tayi haram illa nufasa sai dai mata waɗanda masu jini aw marida ko mace marashiya lafiya sai mace mai jini wanda jini ya dauke ma ba ta kusa ga gida to nan babu laifi hammam daya ta shiga hammam don ta yi wanka ta yi wankan tsalki ta fito kun fahimta aw maridatan ko kuma mace marashiya lafiya za ku ji hammam ba kala guda bane kala kala ne daga cikin kalolin hammam akwai dakunan wanka waɗanda ake yi saboda wanka na magani ba ordinary wanka na jin sanyi ba wanka na magani ake yi cikin su duk ana kiran su hammamat kun fahimta ana kiran su hammam jami'in sai zan hammamat to kaga in kamar irin wannan hammam na magani ne kuma ga ta bata da lafiya to kaga nan lalura ce ta shiga domin a yi mata wankan da ake yi na magani kun fahimta wa ma jaa fi nahyi an zalika da kuma abinda yazo game da hani ga su mata alal idlaqi game da shiga hammam alal idlaqi sakewa wai kalam wahid annabi ya hana musu shiga hammam kun fahimta to kun ji abinda babin mu don haka abu nawa babi zai karantar kusan abu biyu ko na farko shine hukuncin shiga hammam ga maza menene hukuncin shiga hammam ga maza annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu ji cikin hadisan da attafi annabi ya hana ma maza shiga hammam sai da gyauto malamai sun hakara ma junan su sani wani irin hani ne wasu sun kace hani ne na haramci wasu sun kace hani ne na karhanci zamu ji irin lafazan da annabi ya yi amfani da su ga hanin nan zamu fahimta shin wannan hani na karhanci ne ko na haramci kun fahimta shine abu na farko abu na biyu kuma su mata ko da gyauto su maza an hana musu shiga hammam sai da gyauto kun fahimta shine hukuncin farko hukunci na biyu su mata ko da gyauto an hana musu shiga hammam haramun ne alal idlaqi mace ta shiga hammam waɗannan su ne abu biyu yace sai fa mace wadda take ta tsalkaka daga jini ba ta kusa ga gida hammam ɗaya annan to da ta zauna haka nan bayan jini ya dauke mata ba ta yi wanka ba in ga hammam babu laihi ala babin darura ad-darura tubihul mahdhurat akan babin lalura sai ta shiga hammam ta yi wanka na daukewar jini lalura ce ko kuma irin hammamat din da an kai na rashin lafiya wanka na rashin lafiya bata da lafiya an ce ta shiga nan ta yi wanka irin wanka na rashin lafiya to nan dai in bancin waɗannan daluluwa guda biyu baya halatta ordinary lay ta shiga don wankan jin sanyi baya halatta mace ta shiga hammam ina fatar kun fahimta to ina ganin ne ya kamata mu fara yanzu dai hammam kowa ya sa abin da a hammam ko hammam shine wurin wanka bathroom shine hammam ordinarily literally hammam shine wurin wanka inda ake wanka mun yi shi tun babin da ya gabata ko to kamar yadda za mu ji cikin hadisai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an hana ma mace shiga an hana ma namiji shiga hammam sai da gyauto in kun tuno tun farko-farkon izala lokacin da muna karatun wasiƙatul ikhwan da ihya'us sunna Shehu Usman yayi magana da cewa ya kawo waɗannan hadisan da mallan zai kawo yau, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammama illa bima izarin. Duk wanda ya zan yana imani da Allah da ranar ƙarshe daga cikin ku ku musulmi, to kada shiga hammam sai da kwarzalle, sai da gyauto. Kun fahimta? To wannan shi ya diba sai wasu malamai sun kai hukunci cewa laifi ne ashe shiga hammam babu gyauto. Sai malamai sun ka ce a'a, hammamat sun kasu kusan kashi uku. Kashi uku zuwa hudu. Kashi na farko shine ordinary hammam, ɗakin wanka. Akwai gidan da babu hammam? Ko wani gida akwai hammam ko? Hammam na cikin gida wanda yake ɗaki ne rufaffe da gambo da ƙofa da komi, ka shiga kai kadai ka kulle kai wankanka ka fito. Kaga me suna nai? Hammam, ana kiransa hammam. Hammam shine suna nai. Me suna nai da turanci? Bathroom madalla, ɗakin da ake wanka. Na faɗa muku ɗakin wanka daban, ɗakin da ake ba haya da fitsari daban. Ɗakin da ake ba haya da fitsari ana kiransa toilet da turanci. Ɗakin da anna wanka shi ko shi yake kira bathroom. Kun fahimta? Kaga da larabci ɗakin da ake ba haya da boli ana kiransa al-ga'id, wurin da ake ga'idi. Shi kuma wannan ɗakin da ake wanka ana kiransa hammam da larabci. Ina fatar kun fahimta. To wannan shine nau'in hammam na farko, hammam na gida wanda haka shiga kai kadai ka rufe kai lalura ka fito, kaga hammam ne. Sannan akwai hammam na commercial. Hammam yanzu misali in kun ka zo kamar Central Market ko Central Motor Park da sauran wurare dai birane, kuna iskan ma an yi ɗakin ba haya da ɗakin wanka na kasuwa, akwai su ko babu su? Su ma waɗannan ɗakuna na ba haya, kaga kowa na iya shiga tunda na kasuwa ne. Iya ka ka biya ka shiga ka yi lalura ka fito. Su ma me sunan su? Su ma hammam ake kiran su. Kun fahimta? Sannan akwai hammam kuma wanda ake yi na magani, kamar yadda za mu ji cikin hadisai. Ɗakin wanka ne, wasu bokaye ne ko ko likitoci, bari mu ce likitoci tunda shari'a ba ta yadda da boka ba. Wasu likitoci ne ke yin ɗakunan wanka, sai su tanadi ruwa. Ruwan nan na magani ne wanda yake nau'in rashin lafiya kaza, nau'in rashin lafiya kaza, nau'in rashin lafiya kaza. In ka zo sun ka baka ruwan nan ka yi wanka, insha Allah ta'ala ana fatar warkewa daga waɗannan rashin lafiyoyin. Su ma waɗannan ɗakunan wanka, wanka ake yi, amma wannan ba ordinary wanka ba ne. Kun fahimta? Wanka ne na magani. Su ma me ake kiransu? Hammam ake kiransu. Na fatar kun fahimta. Kaga yanzu mun samu hammam nau'i nawa? Nau'i uku. Akwai hammam na gida, bathroom ɗinka wanda a gidanka, wanda kai ɗai ke shiga ka yi lalura ka fito, kuma wuri rufaffe. Sannan akwai hammam na commercial, kowa maza da mata kowa na iya shiga, shi is commercial, wanda duk ya biya sai ya shiga ya yi lalura ce ya fito. Sannan akwai hammam na magani. Ina fatar kun fahimta. To duk waɗannan hadisan da za ku ji annabi na cewa wanda ya iman da Allah da ranar lahira kada ya shiga hammam sai da gyauto, to malamai sun ka ce sun keɓanta ne ga nau'u'ukan hammam guda biyu: hammam na commercial, sannan da hammamat na magani. Kun fahimta? Ba su shafi waɗannan hadisan, ba su shafi hammam na gida ba. Shi hammam na gida ya halatta gare ka ka shiga ka tuɓe tsirara. Kaga waɗannan nau'uka hammamat annabi ya ce duk wanda ya iman da Allah da ranar lahira bai halatta ya shige sai da gyauto, namiji kenan. Amma su mata gaba ɗaya an hana musu shiga. Yanzu za mu ce matan mu kada su shiga ɗakin wanka su yi wanka, su zanna hakan da datti. Ashe kaga shi ke nuna maka waɗannan hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya zan yana iman da Allah da ranar lahira kada ya shiga wurin wanka sai da gyauto. Ashe ba su shafi wuraren wanka na cikin gida ba. Min nuna muna hakanan hadisan kuma da an ka samu cewa ya halatta mutun indai shi kadai zai wanka kebantaccen wuri ya halatta gare shi ya tube tsirara ya wankan sa babu illa kamar yadda Imam al-Bukhari ya kawo mana cikin Sahih al-Bukhari in kuna tuno cikin Kitabul Ghusli na Sahih al-Bukhari juz'in farko Kitabul Ghusli Imam al-Bukhari habbabi ya kulla yace babu man tasalla uryanan wahdahu fil khalwa wa man tasattara fatasattura afdal yace babu man tasalla uryanan wahdahu babi mai bayani game da hukuncin wanda yayi wanka tsirara wahdahu shi kadai fil khalwa kuma ake bantaccin wuri inda babu mutane kaga kamar bathroom na gida kenan kana shiga tare da wani inda ba matarka ba sai dai randa ka so wanka tare da matarka tunda shi kun munje ya halatta ko annabi yana wanka tare da matarsa to shine Imam al-Bukhari yace babi ya kulla babi cikin Sahih al-Bukhari Kitabul Ghusli yace babu manikta sala uryana wado babi mai bayanin hukuncin wanda yayi wanka tsirara ya tube ko gautun baya da tsirara haihuwar uwa tai yayi wanka wahdahu amma shi kadai fil khalwa kuma ake bantaccin wuri inda babu jama'a sai yace wa manikta sala da kuma wa man tasattara da kuma wanda ya sa sutura wanda da zai wanka sai ya sa sutura kamar ya sa kwarzallin ya sa gyauto yayi wanka da shi sai Imam al-Bukhari yace fatasattura afdal amma sa sutura in zaka wanka shine mafifici duk abinda anka ce abu kaza shine mafifici yana nuna wajibcin sa yana nuna ashe ba wajibi bane don haka duk da yake an ce koda bathroom na gida wanda zaka shiga kai kadai kuma ke bantaccen wuri rufaffen wuri kai biyan bukatar ka kafiro kai wankan ka fito to duk da yake an ce ka sa sutura ka sa gyauto to amma kaga sai tunda anka ce afdal ashe yana fa'idantar da cewa shi ba wajibi bane sai Imam al-Bukhari karkashin wannan babu ya kawo mana hadisi guda biyu dukkan su hadisan Abu Huraira hadisi na farko Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace bani Isra'ila sun kasance suna wanka tsirara kuma cikin mutane sashin suna kallon al'aurar sashi ka san al'adar garuruwan da adda gulabe kenan da tafukka ko sai ga ba su jin kunya gaban da uba na iya tude ya fada cikin gulbi yayin wanka fito sannan ya sa sutura ce dana yana kallon sa da gaban mahaifi nai yana iya tudewa tsirara ya fada cikin gulbi yayin wanka ya fito ya sa sutura kowa na kallon jama'ar gari kowa maza da mata duk garin dai da adda gulbi suna da wannan al'ada ta rashin kunya kun fahimta to irin al'adar da aggabani Isra'ila kenan zamanin annabi mutun da ka san suna da gulbin Nil nan garin su Masar to shine Abu Hurairah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bani Isra'ila zamanin annabi Musa sun kasance suna wanka tsirara a gulbin Nila sashin suna ganin al'aurar sashi ba su jin kunya amma annabi Musa alaihi salatu wasallam mutun ne mai mutunci mutun ne mai karimci mutun ne mai kunya don haka shi kan bai iya zuwa ya tube cikin mutane ana kallon al'aurar sai ya shiga gulbi ya wanka don haka in ya zo zai yi wanka sai ya tafi da nisa inda babu kowa ya bar mutane nan ya tafi inda babu kowa sai ya tube ya aje tufafinsa sannan ya shiga gulbi ya wanka da bani Isra'ila sun ga annabi Musa ne haka sun kace ba abin da ke hana mu Musa wanka cikin mu illa gwaiwa gare shi kun fahimta sun kace gwaiwa gare kun san gwaiwa manyan kaya sun kace gwaiwa gare tana ta cika wando shi yasa abbai tubewa cikin jama'a ba su dauka shi saboda mutunci da kunya yake yi ba sai sun ka canfa abin sun ka lalata abin sun kace gwaiwa ce magana ko ta watsa ne Musa gwaiwa gare shi shi yasa bai wanka cikin mutane don ka aga gwaiwa da Allah ya tashi barrantar da shi wata rana ya tafi kamar yadda ya saba ya tafi da nisa inda babu kowa ya tudi sutura ta duka sai ya azabi sa wani dutse sai ya shiga cikin ruwa yana fadawa cikin gulbi yayin wanka kawai duciyar lema da gudu da suturar sa kaga annabi Musa ya tude yana tsirara sai ya biyo shi yana thawbi ya hajar tuwahi na ya kai duci ko ya sheka annabi Musa ko ya biyo shi ya dauki sandar sa ya bi duci tsirara duci bai tsaya ba sai cikin wasu mutane na bani Isra'ila sai dutse ya ci birki. Annabi Musa ya cika da shi, ya dauki tufafinsa. Bani Isra'ila sun kaga Musa Allah ashe lafiya lawa yake, sai sun hakama ma bi Musa min ba'asin, ashe wallahi Musa bai da wata rashin lafiya, ashe ba gaskiya bane, ba ya wata gwaiwa iya kajin kunya ce. Sai ya dauki tufafinsa yasa sandar ga ya ta kaurar duci. Wada kasan in kan bugi mutun da sanda yana shayi ko bai shayi, to haka sandu nan da yawa duci sun kai shayi ga jikin duci. Shine hadisin farko. Ina ne mahallin shahidi? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Annabi Musa yayi wanka tsirara. Kaga Annabi Musa yayi wanka tsirara ko? Sai dai ba cikin mutane ba. Shi ya halatta yayi wanka tsirara. Tunda Annabi ya kawo mana, duk da yake sai a ce shari'a Annabi Musa ce, amma tunda Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana, kun ba tare da ya nuna wannan yake banta ga Musa ko gare su ba. Kaga shar'u man qablana idza zikira fi shari'atina biduna qaidan sara shari'atan lana. Ka'ida ce muktalafan fiha bainal usuliyina. Kun fahimta? Sai hadisi na biyu. Shi kuma shi ma hadisin Abu Huraira. Abu Huraira yace Annabi sallallahu alaihi wasallama yace wata rana Annabi Ayyuba yana wanka shi ma tsirara. Yana wanka bayan Allah ya bashi lafiya, bayan rashin lafiya ta gushe. Ya ɗebi ruwa yana wanka tsirara. Kawai sai ga ruwa na fari na zinari Allah ne mai da sama. To ina wanda yace sama bata ruwan zinari? Ko karanta mai wannan hadisi ne, sai yana cikin Sahih Bukhari. Annabi ya ce Allah sama tawa Annabi Ayyuba ruwan farin zinari. Kun fahimta abinda yasa kai ba ai ma saboda muna bara muna karuwa kake, baka tsaya ka bi Allah hakikanin bi ba. To shine Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana Annabi Ayyuba yana wanka tsirara, shine mahallin shahidin mu ko? Sai kawai Allah ya kama ya mai ruwan fari na zinari daga sama. Annabi Ayyuba sai yace dauko zane ya shimfida, ya kama kwasu fari yana zubawa. Yana zuba, in ya cika zane ya kai cikin daki ya zube ya komo. Sai Allah ya kire shi, ya Ayyub. Awa lam aganaituka amma tara? Ashe ban wadatar da kai daga abin da kake gani, ma'ana ban baka abin da yafi zinariya ba? Ala balawa izu ta kai ce wallahi ina rantsuwa da buwaya ka Allah, abinda ka ban yafi zinariya. Walakin lagina bi an barkatuka. Sai dai wannan Allah albarkar ka ce, ban wadatu daga albarkar ka ba. Shi yasa nazo ina kwasa. Kaga menene mahallin shahidan mu? Annabi yace wata rana Annabi Ayyuba yana wanka tsirara. Kaga da Annabi Musa da Annabi Ayyuba da su yin wanka tsirara, ko kuma gabakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun kajiya. Don haka shi a hujja Imam al-Bukhari yace ya halatta mutun yayi wanka tsirara, amma in shi kadai yake kuma ake bantaccen wuri, ya halatta baya da illa. Yace wa man tasattara, da kuma wanda ya sa kariya, wanda ya sa sutura, ya sa wani abu ya kare, yace fa tasatturu afdal, sa kariya da yafi. Shi kuma game da bangaren sa kariya, shi ma ya kawo hadisai guda biyu game da hujja in mutun zai wanka ya sa kariya. Hadisin farko, hadisin Abu Murra, bararren bawan Ummu Hani. Abu Murra mai gida na Ummu Hani, niyar Abu Talib, tana cewa wata rana nazo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da an kai yakin fatahu Makka. Sai na iska ma manzon Allah yana wanka, diyassana na Fatima ta sa zane ta kare shi, kaga ta suturce shi. Kun fahimta? Sai ni zo ni mai sallama, ya amsa min sallama ya ce wacece? Nice ni ce Ummu Hani. Har zuwa ƙarshen hadisin. Kaga ina mahallin shahidin mu? Ummu Hani ta ce ko ta zo ta iska manzon Allah yana wanka, Fatima ta kare shi da zane. Hadisi na biyu shi ko hadisin Maimuna. Maimuna tace manzon Allah, abin ga na kasance ina suturci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wankan janaba. Wata rana manzon Allah janaba ta kama shi, zai yi wanka, sai na zo nisa zane na kare shi haka da suturce shi, ya shiga cikin zane ya yi wanka. Wannan su ne hujjojin su ku sa kariya, ko da kai kadai haƙƙin sa kariya. Ina fatar kun fahimta. To dangane da waɗannan hadisai guda biyu na Abu Huraira masu nuna halaccin yin wanka tsirara, shine hujjar da Imam Al Sunni hujjar Imam Al Bukhari cewa ya halatta in dai bathroom ne wanda kake kai dai ciki nai kuma wuri ke bantacce babu kowa, ya halatta ka tube haihuwar wanka kai wanka tsirara. Kaga ashe shi ya nuna mana waɗannan hadisan da attafe, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammama illa bima'izadin, ashe kenan basu shafi hammamat na cikin gida waɗanda ake bantattu waɗanda aka iya shiga kai ɗaya ba. Kun fahimta? To Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi. To hadisin mu na farko yace an Jabir radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammama illa bima'izadin wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhil halilatahu al hammam rawahu an-nasa'i wa at-tirmidhi wa hasanahu wal hakim wa qal sahihun ala shart muslimin. Haka yake hadisin mu na farko, an karbo shi daga Jabir dan Abdullah, yarda Allah ya tabbata gare su, cewa annabi tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, duk wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar lahira, fala yadkhulul hammama, kada ya shiga wurin wanka illa bi mi'zarin, sai da gyauto. Menene mi'zar? Illa bi izarin, ko kace mi'zar ko kace izar, duk ma'ana wahidun. Kun fahimta? Duk wanda ya zanya da imani da Allah da ranar lahira, to kada ya shiga wurin wanka illa bi mi'zarin, sai da gyauto, sai da kwarzalle, sai da fatari. Kun fahimta? Sai ya sa shi yayi wanka da shi, amma kenan kada ya tube tsirara haihuwar uwarsa yayi wanka tsirara. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, annabi ya cigaba da cewa duk wanda ya zan yana imani da Allah da ranar lahira, fala yudkhil halilatahu, kada ya shigar da matarsa, ita ce halilatahu bil ha'i, fala yudkhil halilatahu, kada ya shigar da matarsa al hammam, wurin wanka, kada ya kuskure ya sa mata ta yi hammam. To kenan yanzu zamu fassara, duk wanda ya zan yana imani da Allah da ranar lahira, kai ya bari mata ta shiga ba su room na gidansu ta yi wanka, to bai iya zama da ita ko in ta zanna ba ta wanka, matarka ta zanna ba ta wanka, yana yiwuwa annabi ya ce haka nan mata su ba wanka? To kaga ashe shi ya nuna mana, duk da yake ya ce hammam, ya idlaqin hammam, amma ba hammamat na gida ake nafi ba. Wadan me hammamat? Hammamat na commercial wanda kowa na iya zuwa, da kuma hammamat na magani wanda wasu kabilu ke yi, mu nan bamu da irin su ai ko, kuma da irin su wuraren da aka wanka na magani, to zamu ji su. To kaga waɗanda adda su, to kaga tunda duk public place ne, sannan an ka ce wanka dole ka tube, ya halatta mace ta tube a gajikinta? Kaga bai halatta ba, amma shi namiji matukayyar rufe bakin cibiya zuwa gwaiwa. Kun fahimta? Kaga ya halatta, in dai ka rufe bakin cibiya zuwa gwaiwa ko kasuwa, ya kamata ya halatta ka tafi haka nan. Nan ne awajibi mutum ya rufe bakin cibiya zuwa gwaiwa. To kaga in ka sa kwarzalle ko gyauto, ka rufe bakin cibiya zuwa gwaiwa, shikenan. Kaga duk wanda annan ko ga sauran jikinka, ai baka saba ma Allah ba. Sabanin mace, da mace za ta sa gyauto ta rufe cibiya zuwa gwaiwa, wani wanda ba muharraminta ba ga jikin ta, yi haram ko ba ta yi haram ba? Ta yi haram. To shi yasa ita tunda ba a yadda mata a gajikinta koda ta sami izar ba, to ita alal idlaqi bai halatta shiga hammam ba. To tun daga ba ɗaya annabi ya rufe, bai halatta mace ta shiga ba, ashe shi ya nuna ba hammamat na gida ba ne, hammamat ne inda mutane suke. Don me da annabi ya ce duk wanda ya imani da Allah da ran lahira kada ya sa mata ta cikin hammam, ɗakin wanka, saboda gudun kada ta zo ta tube wani wanda ba mijinta ba ya gajikinta, wanda ba muharraminta ba ya ga jikinta. Kun fahimta? To sai ya ce rawahu an-nasa'i, imamu an-nasa'i ya ruwaito shi, wa tirmidhi da imamu tirmidhi, wa hasanahu, kuma tirmidhi ya kyautata wannan hadisi, ya ce hadisi ne hasanun, wal hakim da imamu hakim wa qala ya ce sahihun ala shartin muslim, wannan hadisi ingantacce ne kuma ya zo akan shartin muslim. Haka yake wannan hadisi, hadisi ne sahihun lagairi. Kun ga ya inganta ko? Hadisi ne ingantacce. to me yake fa'idan tarwa yana fa'idantar da abubuwa da yawa na farko cewar da annabi ya manka ne yuminu billahi wal yawmil akhir wanda ya san yana imani da Allah da ranar lahira fala yadkhulul hammama illa bi mi'zarin kada ya shiga wurin wanka shi namiji sai da kwarzalle sai da gyauto kun fahimta ashe wannan na nuna baya halatta namiji inda yayi imani da Allah da ranar lahira ya shiga wurin wanka sai da gyauto to tambaya ta farko nan a fa'ida ta biyu wani irin hammam hammam wanda yake na commercial ko hammam wanda anna magani kun fahimta amma wannan bai shafi hammamat na gida ba hammamat na gida Imam al-Bukhari Allah shi mishi rahama ya ba mu amsa yace ya halatta dangane da hadisan Abu Hurairah guda biyu wadanda duk ingantattu ne ya halatta hammamat na gida mutun ya shiga yayi tsirara yayi wankan sa ashe kenan wannan hadisin bai shafi hammamat na gida ba hammamat na commercial da hammamat na magani su ma ai duk commercial ne ko tunda kowa na zuwa shine fa'ida ta biyu fa'ida ta uku yace wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya zan yana imani da Allah da ranar lahira fala yadkhul halilata wal hammam gaba ɗaya kada ya shigar da matarsa halil mata kamar in kuna tuno wata aya cikin suratul nisa aya mai tsawo inda Allah ya yi jerin gwanon matan da ya haramta mu aura ayat hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa kaza wa kaza sai yace wa halail abnaikum alladhina min aslabikum wa halail menene halail jam'in halila halila matanan wa halail kuma daga cikin matan da ya haramta ku aura haram ne ku aure su an haramta aure tsakanin ku da su wa halail da matan abnaikum ya'yanku alladhina min aslabikum ya'yanku na tsatsanku dan da ka haifa ba dan uwanka ba dan uwanka in ya saki mata in ba ku gurin baci kana iya aure a dukka sai dai in mai amfani da nasin bahaushe ana gudun halal dan kunya haka dan kaninka in ya saki mata kana iya aure halal ce ka aure ta kai ma in ka saki kanin uba ne ko uba ne halal ne ya aura kun fahimta amma ƴaƴanku na tsatsun ku dan da ka haifa to shi da zaran ya aure mace sun ka zauna to ta har ko ya sake ta ila yawmil qiyamati ta zama muharramakka ina fatar kun fahimta kamar kai ma ubansa duk matan da ka aura ba sai kun zanna ba da an daura ma aure da ita to matan nan ko da bayan an daura aure ka sake ta ta haramta ga danka ila yawmil qiyamati ina fatar kun fahimta don haka masu sa doka ƴaƴansu kada su shiga gidansu wai don sun girma tunda ba wasu daya ciki ba su da dalili ai duk matanka da a ciki ko bincin wace duk uwaye ne yana iya auren su diyan da sun ka haifa duk ƴan uwa ne da wanda suke daki guda da ba su daki guda duk muharramai ne kuma mu'abbadatu tahrim haranci na har abada sai dai akwai dalili a kawo magana gare koko o oh, akarami dai ne to yayi to ita ce halila mata wa halail abnaikum alladhina min aslabikum da kuma matan ƴaƴanku na tsatsunku danka na tsatsunka to mata tai haram ne gare ka aure ta ila yawmil qiyamati to shine abu na uku da hadisin zai fa'idantarwa cewa kuma annabi ya ce duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to kada ya sa matarsa dakin wanka ashe ba dakin wanka na cikin gida ba dakin wanka na commercial da dakin wanka na magani wanda kowa na iya zuwa tunda in ta zo in ta shiga irin waɗannan public bathrooms din ba tudiya za ta yi ba za a ce sauran mutane su fita ai ba za a ce ba to kaga ashe bai halatta shi yasa gaba ɗaya su an hana mata zuwa can kun ji fa'ida ta uku sai fa'ida ta hudu menene fa'ida ta hudu da hadisin zai fa'idantar da mu fa'ida ta hudu shine don me da anka haramta ma mata kaga su mata fa'ida ta hudu shine to yanzu sai mu diba annabi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammama illa bi mi'zarin duk wanda ya zan yana imani da Allah da ranar kai ya shiga dakin wanka sai da kwarzalle ko public bathroom sai da kwarzalle. Yanzu wannan hani annabi ya hana a shiga mutun ya shiga namiji sai da kwarzalle, wani irin hani ne? Hani ne na karhanci ko na haramci? Me wannan hanin zai fa'idantar, karhanci ko haramci? Haramci. Don me? Ku diba yadda ya ce, duk wanda ya zaina iman da Allah da ranar lahira, a magana ta girma. In dai ka yi imani da Allah da ranar lahira, wannan na nuna wajibci. Ashe kenan wannan umarnin na wajibci ne, hanin mutum ya shiga ɗakin wanka na public ba tare da kwarzalle ba, haji hani ne na haramci, ba makaruhi ba ne. Kun fahimta? Hakan ga kuma mutum kada ya sa mata ta yi ɗakin wanka na public, shi ma wannan hani ne na haramci. Kaga ashe haram ne namiji ya shiga ɗakin wanka na public ba tare da kwarzalle ba, ita mace kuma alal itlaqi manzon Allah ya hana mata shiga ɗakin wanka. Kun ji wannan? Kuma nace muku hadisi ne sahihul lagairi, hadisi ne ingantacce. Kaga hadisin ya inganta ko? To kaga da wannan muke cewa ashe duk inda a ɗakin wanka na commercial, to haramun ne mutum ya shiga ba tare da kwarzalle ba. To yanzu annabi ya yi ohani da hammam, kuma kamar yadda nace muku ɗakin wanka shine hammam ko? Akwai wani abu da ya kamata, shi ba a kiransa hammam, amma ya kamata mu yi kiyasin sa akan hammam, shi ma ya shigo wanda akwai zamanin mu. Menene shi? Menene shi? Me ya kamata mu yi kiyasi da hammam? Swimming pool, good. Swimming pool. Yanzu misali hotel, ba akwai swimming pools ba? Mutum guda ke shiga, jama'a ke taro su shiga, maza da mata ma ko? To kaga su dai mata su gaba ɗaya baya halatta su shiga. Gaba ɗaya mata baya halatta su shiga, don me? Tunda koda tana da taggo da wando da riga da ko da yake mata ba su da babbar riga ko? Koda tana da doguwar riga da hijabi, baya halatta ta shiga. Balle ta tube. Ita yanzu in ta tube swimming pool na hotel na inda mutane ke shiga, koda ta sa kwarzalle, sauran jikinta ya halatta a gani, kaga ashe bai halatta ta shiga. To shi kuma namiji, to bai halatta ya shiga swimming pool kamar na hotel da sauran wurare, dole sai da kwarzalle. Bayan swimming pool sai ina kuma? Gulbi madalla. Kamar in kun ka zo bakin beach, ba beach nan, in kun ka zo Victoria Island, me sunan tekun nan? Babich ko? Babich ba mutane na zuwa kallo ba su yi wanka? To zai haka sun tuɗe, kamar Turawa waɗanda na zo da wasu ƙasashe su tuɗe suna wanka, gurzoran na watsa musu mazansu da matan, kaga ba ya halatta. Irin wurin nan, kaga duk dai wuri ne na public ko? To ba ya halatta ka shiga irin wannan wurin wanka kamar Babich misali, sai da kwarzalle kai namiji. Amma ita mace sai dai ta zo ta yi kallo, amma ba ya halatta ta shiga wurin wanka wurin nan. Ina fatar kun fahimta ni zaka cewa. Kaga wannan ba kauyen tambaya ce ko? Ba kauya ba ce? Yace to kamar gidan haya fa, mutum yana gidan haya tare da wasu, to kaga gidan haya nan shi kadai yake? Ba shi kadai yake ba. To yanzu mu ce yanzu mata ce katta koma wanka tun da gidan haya take, yana yiwa ko janaba ta kama ta katta yi wanka, katta shiga hammam, ko haila ta dauke mata katta shiga hammam, yana yiwa? To kaga nan kaga lalura ce, iyaka dai ta yi kokari, tun da ai wurin wankan kuma yake bantacce ne. Madalla abinda ba ta yi, baya halatta da ɗakin ta tuɗe ta lago tawul irin yadda maza ka yi, irin da matan bariki ka yi ta shiga, dole ta shiga da sutura ta, tunda ba daga ita sai mijinta a ciki ba akwai wasu maza, kuma waɗannan maza ajnabanta ne, ba muharramanta ba. Don haka ta shiga da sutura ta, in ta yi wanka ta sawo sutura ta da can, ba ta lago ɗan tawul ga kafada ba, ta fito. Ina fatar kun fahimta. Allah ya shirye da mu. Sai hadisi na gaba ya ce wa an Abdullahi bin Amr radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala satuftahu alaykum ardul ajami wa satajiduna fiha buyutan yuqalu lahal hammamat fala yadkhulanna harijalu illa bil uzri wamna uhan nisaa illa maridatan aw nufasa rawahu ibn majah wa abu dauda wa fi isnadihi abdurrahman ibn ziyad ibn an'am hadisin mun gaba an karko shi daga abdullahi dan amr ibn al as yarda Allah tabbata gare su shi kuma cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce satuftahu alaikum ardul ajam da san mun za a bude muku kasar ajamawa ajamawa su ne wanda ba larabawa ba Allah zai ba ku nasara kamar annabi da yake wa sahabbansa al-bashir Allah zai ba ku nasara ku ci garuruwan ajamawa wadanda ba na larabawa ba kun fahimta wasatajiduna fiya buyuta in kun ci garuruwan da sannu za ku samu wani dako na cikin garuruwan yuqalu laha wadanda ake kiran su al-hammamat wuraren wanka kaga public bathroom kun fahimta sai annabi ya ce fala yadkhulanna harijalu fala yadkhulanna harijalu kada maza su shiga wadannan hammamat illa bil uzri sai da gyauto uzri jam'i na izar ya jam'in gyauto da Hausa sai da gyaututtuka ma'ana duk wanda zai shiga cikin ku ya sa gyauto fala yadkhulanna harijalu su wadannan hammamat public bathroom kada maza su shige ta illa bil uzri sai da gyauto kun fahimta wamna uhannasa amma ku hani waɗannan hammamat ga mata illa maridatan sai dai mace marashiya lafiya au nufasa ko wanda jinin nifasi ya dauke ma nifasi mun yi hadisi tun cikin Bukhari yana iya zama hajinan haihuwa yana iya zama jinin haila ana kiran sa nifasi don hakan ga yanzu tunda yana dauka kowane bari mu aje sai dai ko sai dai marashiya lafiya au nufasa koko mai jini kaga marashiya lafiya kenan wani irin hammamat irin wa'annan na magani ga ta da rashin lafiya ga likitocin da ke yi suna bada ruwa a yi wanka to wannan lalura ta rashin lafiya ɗaya ka kai ta shiga wannan hammamat amma in ta shiga to don Allah shi likita ya jaye mutane ta yi wanka ita kadai kar ta yi wanka cikin mutane kun fahimta ko kuma jini ya dauke mata injinan haihuwa ne injinan al'ada duka ana kowannen su yana karɓa sunan nifasi jini ya dauke mata ba ta kusa ga gida ba abinda aka kusa illa hammamat sai ta ce to ba za ta yi wanka ba sai ta koma gida kuma kila za ta dade kafin ta koma gida ko tana nesa ga gida to kaga nan Allah babu darura nan sai ta shiga hammamat din amma ba tubiwa za ta yi kar ta yi tsireci cikin jama'a to waɗannan biyu dangane da wannan hadisi na Abdullahi dan Amr ibn al-As su dai ke halatta ma mace shiga hammamat rawahu ibn majah ya ruwaito shi wa Abu Dawud da Abu Dawud wa fi isnadi sai dai cikin isnadin hadisin Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'am akwai wani na Abdurrahman dan Ziyad dan An'am shi wannan Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'am da ifi ne to akan haka hadisin sai an kace hadisi ne da ifi kun fahimta kaga hadisin mu na dazu wanda shi bai zo da togiya ba yayi idlaqi kakku bari matan ku su shiga hammam kaga shi bai zo da togiya sai dai marashiya lafiya ko mai jini ba wannan na Abdullahi dan Amr ku diba mana shi ku gani shi ya zo da togiya wamna uhan nisaa illa maridatan aw nufasa ku hana hammamat ga mata ku hana matan ku shiga hammamat sai dai mace marashiya lafiya ta shiga ta yi wanka na rashin lafiya au nufasa koko wanda jini ya dauke ma to kaga wannan da yazo da wannan togiya shi kuma kaga da ishi ne kun fahimta bare ko Allah na sa mu ci karo da wanda yazo da togiya wanda ya inganta sai mai hujja amma dai wannan bai zama hujja don kun ga da ishi ne da ya inganta da sai ya zama hujja Allah ya kara tsira da aminci ga annabi sai hadisi na gaba yace wa an Aisha radhiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha an dukhulil hammamat hammamat jam'i ne na hammam kun fahimta thumma rakhasa lirijali an yadkhuluha fil ma'azir rawahu abu dawud wa lam yudhaifu wa lafdhu lahu wa tirmidhi wa ibn majah wa zada nahar rijal wan nisaa وزاد ابن ماجه ولم يرخص للنساء hadisin mu na gaba shi kuma an karbo shi daga nana Aisha yarda Allah tabbata gare ta cewa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi na ha yayi hani an dukhulil hammamat daga shiga hammamat wanda mai hammamat manzon Allah ya hana shiga na public na kowa da kowa hammamat na general banda hammamat na gida wanda zaka shiga kai kadai kuma ke bantaccen wuri kun fahimta manzon Allah ya hana shiga hammamat hani wanda ya shafi maza da mata da farko annabi ya hana ma kowa ba gidajen kware bane kuma shiga kun fahimta sai Aisha tace thumma rakhasa lil rijal sannan daga baya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rangwame ga maza an yadkhuluha su shiga hammamat fil ma'azir amma su ma da gyaututtuka ma'azir jam'i na mi'zar mi'zar shine izar daga baya da farko annabi ya hana maza da mata shiga hammamat daga baya sai ya ce a'a su maza an yadda mu su shiga amma su ma da sharadi su sa gyautu kun fahimta yace rawahu abu dawud da imamu abu dawud da ya rawaito shi wa danyu da ifi shi abu dawud dan bai da ifan tashi ma'ana bai wata ishara dake nuna jinsin da ifi bane wallahi law kuma lafazin nashi ne shi abu dawud wa tirmidhi haka tirmidhi shi ma ya rawaito shi wa ibn majah da ibn majah wazada shi ibnu maja ga tashi riwaya shi ya kara yace nahar rijal wan nisa wan nisa annabi ya hana maza da mata daga shiga hammamat da farko daga baya sai yayi rukusa ga maza yace suna iya shiga amma kafin su shiga su tabbatar da suna da gyautu wazada ibnu maja kuma ya kara yace wallam yura khislin nisa amma annabi ya rangwame ga mata ba maza dai an kawa kun fahimta to sai dai wannan hadisin irin na dazu ne akwai wani mutum da ifi cikin isnadin don haka shi ma hadisi ne da ifi ina fatar kun fahimta qala al-hafiz rahimahullahu hafiz Allah shi mai rahama ya ce wani hafiz mawallafin littafin hafizul munziri rahimahullahu hafizul munziri mawallafin littafin ya ce rawahu kullum dukkan su suwa ne ne wa'inda na rawaito hadisan Aisha da Abu Dawuda da Tirmidhi da Ibn Majah ba su yace na rawaito shi ba to dukkan su sun rawaito wannan hadisin min hadisi Abi Uzra daga hadisin wani tabi'i da ake kira Abu Uzra an Aisha shi Abu Uzra shi ya karbo daga Aisha wa qassu ila Abu Zur'at ar-Razi an tambaye wani babban malamin hadisi Abu Zur'at ar-Razi an Abi Uzra game da Abi Uzra din can Abi Uzra can tabi'i ne wa sun ce ya riski annabi amma dai magana ba tabbata abinda dai fi inganci tabi'i ne to shi ya karbo daga Aisha to an tambaye wani babban malamin hadisi Abu Zur'at ar-Razi game da shi Abu Uzra hal yusamma akwai wanda ya ambace shi cikin malaman hadisi faqala Abu Zur'a yace la a'lamu ahadan sammahu ban san mutum guda da ya ambace shi ba ashe kenan menene suna Abu Uzra ga malaman hadisi majahuli wanda ba ambata ba kun fahimta to kaga hadisi cikin isnadin sa akwai majahuli me sunan wannan hadisin kaga da ifi madalla to an da ifanta hadisin Aisha akan shi Abu Uzra din nan dukkan su da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah ba sunan ruwaito hadisin ba to kowannen su Abu Uzra ya karbo daga Aisha akwai Abu Uzra cikin isnadin Abu Uzra shine tabi'in da ya karbo daga Aisha ita ce sahaban ya hadisin to shi Abu Uzra nan majahuli ne to akai ne anka da ifanta hadisin kun fahimta to yace wa qala Abubakar ibn Hazim Abubakar ibn Hazim yace la yu'rafu hadha alhadith ba san wannan hadisin na Aisha ba illa min hadha alwajh sai ta wannan fuska wace fuska ta Abu Uzra wa Abu Uzra gairu mashhurin shi kuma Abu Uzran da duk riwayoyin yana ciki shi ne wanda ya karbo ga Aisha ba mashuhuri bane wa qala Tirmidhi Tirmidhi ma ɗaya daga cikin waɗanda na fitar da hadisin ba yana cikin wannan rawaito hadisin ba yace isnaduhu laysa bidhakal qayyim isnadin hadisin wallahi ba irin isnadin nan ne tsayayye ba shine ma'anar laysa bidhakal qayyim ba tsayayye ne haka nan ba me ya rashin tsayuwar isnadin saboda Abu Uzra cikin isnadin kun fahimta kaga hadisin dai shi ma irin wancan ne da ifi ne to Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi wa an haradiyallahu anha qalat hayyo dai daga nana Aisha yarda Allah tabbata gare ta tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa al-hammam haramun ala nisa'i ummati al-hammam public bathrooms kada ku manta public bathroom bathroom na jama'a haram ala nisa'i ummati haram ne shigan su ga matan al-ummata rawahu Imam Hakim ya ruwaito shi wa qala yace hadha hadithun sahihul isnadi wannan hadisi ne mai ingantaccen isnadi Allah ya gafarta ma Hakim haka yake wannan hadisi ne hasanun sahihun kaga shi ma ya inganta ko kaga waɗancan biyu da nazo da togiya cewa sai fa mata su dai an kawa kada mata su shiga sai inda dalili kaga ba su inganta ba to duk waɗanda na inganta kun ba su zo da togiya ba kun fahimta shine yace al-hatacce al-manzo Allah yace al-hammam haramun ala nisa'i ummati yace illa maridatan aw nufasa'a kaga bai zo da wannan karin bai zo da wannan togiyar ba ya zo da shi alal idlaki ta zo da shi alal idlaki al-hammam dakin wanka na kasuwa haramun haram ne ala nisa'i ummati akan mata al-ummata haram ne mata na al-ummata su shiga in tana sun wanka ta yi gida amma ba te public bathroom ta tete wanka ba kun fahimta sai hadisi na gaba kuma wannan shi wa an haya inganta ko yace wa an abi ayyuba al ansari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala an karbi wannan hadisin shi kuma daga abu ayyuba al ansari yarda Allah tabbata gare shi mai masaukin manzon Allah kenan khalid ibn zaid shine halilu farin tsoho wanda dan mara yawa waka wanda yabba manzo Allah masauki da annabi ya hijira gidansa ya sauka to an karbo daga abu ayyub al-ansari yadda Allah tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qalcha manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya san yana imani da Allah da ranar karshe falle kurim jarahu ya girma bakonsa ashe girma bakon mustahabi ne ko wajibi wajibi ne wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya san yana imani da Allah da ranar karshe fala yadkhulil hammama kada shiga dakin wanka wani dakin wanka na kasuwa na public ba na gidanka ba banda na gidanka fala yadkhulil hammama kada shiga dakin wanka na public illa bi ma'izarin sai da kwarzalle sai da gyauto kun fahimta namiji kenan wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya san yana imani da Allah da ranar karshe falle kul khairan in zai fadin magana ya fadi alkhairi aw li yasbur ko shi shiru ashe fadin alkhairi mustahabi ne ko wajibi wajibi kamewa daga mugunyan magana marjugu wajibi ne ko mustahabi wajibi ne wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir haka duk wanda ya san yana imani da Allah da ranar karshe min nisa'ikum daga cikin matanku ku musulmi fala tadkhulil hammama kada ta shiga dakin wanka na public ya zo da togiya illa maridatu aw nufasa'a kaga ni kaga duk wanda na inganta shi ma wannan hadisi ne sahihi duk wanda na inganta ba zo da togiya ba wanda zo da togiya da ifai ne shi yasa Allah ya gafarta Muhammadu Nasiruddin al-Albani cikin sahihu targhib wa tarhib ya fi sa konsan yayi sahihu targhib da ifa targhib ko yayi ta'liqi yace bayyuwa mubar hadisi sahihai saboda da ifai don haka duk wanda zo da togiya ba su inganta ba don haka wannan togiyar ba a shiga daka da ita na fatar kun fahimta to yace wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir min nisa'ikum duk wanda ya zan yana imani da Allah da ranar karshe da cikin matanku fala tadkhulil hammama kada ta shiga dakin wanka na kasuwa ana cewa dakin wanka na cikin gidanta kada ta shiga ta yi wanka kaga wannan shi ya nuna Imam al-Bukhari Allah shi mai rahama ya hishe mu duhu ba na gida ake nufi ba ke bantaccen wuri kuma wanda zaka yi kai dai a na kasuwa ake nufi ala sai yace fanna maitu bidhalika ila umar ibn abdul aziz fanna maitu me namayan mi mun yi hadisi cikin bulugul maram yace la alam illa annahu kana yanmi dhalika ila rasulillahi waka tuna hadisin cikin ku aha to me ma'anar la a'lamu dhalika illa annahu kana la a'lamu illa annahu kana yanmi dhalika me ma'anar yanmi dhalika ayya rafa'u dhalika ila rasulillahi. Kun fahimta? To shine yace fanna maitu bi dhalika sai ni daukaka wannan magana ai farafa'atu bi dhalika sai ni daukaka wannan maganar ila Umar ibn Abdul Aziz da ni ji hadisin sai ni ta inda gwamnan lokacin ko amirul mu'minin na lokacin Umar dan Abdul Aziz sai ni kai mai ranka ya diga mun ji daga manzon Allah fi khilafati lokacin khalifancin sa yana amirul mu'minin فكتب الى ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم شي كو سي يربط تكدا زوا ga wani babban malamin hadisi Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm an cewa sal Muhammad ibn Thabit tafi ka tambayi Muhammad dan Thabit an hadisi game da hadisi ne ga wani hadisi da an ka ce an jiyo da gare shi fa innahu radiyun domin shi Muhammad ibn Thabit yardajjin mutun ne shine radiyun yardajje ne take tambaye shi fasa Allahu yakko tayi tambaye shi sai ya bashi amsa yace tabbas hadisin nan haka nan yake haka an ka karbo shi daga Abu Ayyub al-Ansari ya tabbata daga manzon Allah thumma kataba ila Umar ibn Abdul Aziz sannan ya rubuta kada zuwa ga Umar dan Abdul Aziz cewa tabbas hadisin ya tabbata famana annasa sai Umar dan Abdul Aziz matsayin sa na amirul mu'minin sai ya sa doka sai ya hana mata anil hammam daga public bathroom kan mu ko magana mace ta zo public bathroom tunda manzon Allah ya hana kun fahimta kaga shugabanni na musulunci ko shugabanni na musulunci sune waɗanda a tsaye ga dabbaka dokokin Allah suna jan mutane a bi dokokin Allah suna hana su daga ta'asa amma shugaba ya zan shike encouraging ayi ta'asa don Allah wannan ana ce mai shugaban musulunci yayi ta'asa kuma ya kira mutane su yi kaga waɗannan shugabanni an kace labule ne mu yi musu addu'a Allah ya shiryar da su Allah ya shirye shi mai shiryar da su don haka sai Umar dan Abdul Aziz khalifa famana annisa ya hana mata anil hammam daga hammam wannan hadisi kuma hadisi ne sahihi rawahu ibn hibbana imam rawaito fi sahihi cikin littafin sa sahihu ibn hibbana wallafzu lahu lafazin nashi ne wal hakim da hakim wa qala yace sahihu al isnad wannan hadisi mai ingantaccen isnadi ne haka yake warawahu dabrani ba hakim dai da ibn hibban rawaito shi ba dabrani ma ya rawaito shi fil kabir cikin littafin sa mu'jamul kabir wal awsat da mu'jamul awsat min riwayat abdullah ibn salih daga riwayar abdullah dan salih kati bil layth sakatari mai wa layth rubutu shine kati bil layth walaysa indahu sai dai shi ga dabrani ga riwayat dabrani babu zikir Umar ibn Abdul Aziz babu ambata Umar dan Abdul Aziz hadisin kawai ya kawo manzon Allah ya ce duk wanda yayi imani da Allah da ranar karshe daga cikin ku ya girmama bakonsa wanda yayi imani da Allah wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar karshe kada ya shiga hammam sai da gyauto namiji kenan wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar karshe daga cikin ku to in zai fadin magana ya wada alheri ko yayi shiru wanda duk ya kasance yana imani da Allah da ranar karshe daga cikin mata musulmi katta yadda ta shiga public bathroom ina fatar kun fahimta Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi to mu tsaya haka nan ko to kun ga waɗannan dai duka sai inganta kuma duk ba zo da togiya ba shi yasa wasu malamai sun kai suka ga togiya don wanda zo da togiya kaga da ifai ne yanzu mai mun ka fahimta mun fahimci abu uku a takaice na farko cewa ashe manzon Allah ya sa doka kada namiji ya shiga wurin wanka na general na public sai tare da gyauto nace muku wurin wankan nan ya shafi public bathrooms kun fahimta ya shafi irin swimming pools din da ake yi hotels ya shafi irin wurin da ake zuwa wurin wanka na bayan gari gulabe waɗanda adda gulabe ba sai ga mutun ya zo ya tube tsirara ya fada ba to waɗanda duk adda gulbi ko tafki garin su ya ji tsoron Allah in dai ya zo gulbi zai wanka kada ya tube tsirara haramun ne ka saki al'aurar ka wani ya gani haramun ne ka kalli al'aurar wani kun fahimta kaga wanda ya tube yayi haram kuma ya sa mutane kallon haram don duk wanda ya ga al'aurar sai ya ga haram don hakan ga sai ya tanadi gyauto wanda ya te gulbi mashaya wurin wanka inda jama'a suke kada yadda ya tube tsirara in dai akwai jama'a dole sai yana da gyauto shi ya abin da muke fahimta wannan ga bangaren maza bangaren mata alal idlaki manzo Allah ya hana musu wanka public bathroom su wannan circumstances su wanka public bathroom za mu je ina ya kamata mace ka iya aji suturarta ba dai ba wanka sai aji sutura ba to ina ya halatta mace ta aji suturarta daga gidan mijinta sai gidan iyayenta nan wuri biyu kawai ya halatta aji suturarta gidan mijinta gidan iyayenta duk inda ba nan ba haram ne mace ta aji suturarta kuma in ta aji suturarta za mu ji hukuncin ta wurin Allah gobe insha Allah ta'ala cikin hadisan da attafi shine abu na biyu ita mace alal idlaki annabi ya haramta mata wanka public bathroom kun fahimta sannan abu na uku da karatun yau ya fahimta shi mu ashe hadisan ga da an kai ta wa fasara ba ni baki in baka fasara inda an ka fito ashe ba su shafi wurin wanka na cikin gida ba wurin wanka na commercial suke magana game da shi ina fatar kun fahimta to Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi abinda ni fadi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya afku Allah shi yafe mini shafe cikin zukatanku subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.